ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زام شغش سابن بابي كتاب الطهارة باب التيمم. بابن ده يكي كرنت الدمو مسألة دي ده سكشة في تيمامة ده كان حديثنا دليل 36 لتافن بلوغ المرأة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن كربو حديثي لك جابر بن عبد الله الله يقارى مصير داشيد ما هي فنسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وأطيت خمسا لم يؤطهن أحد قبلي، an bani abubuwa guda biyar waɗanda ba a taɓa ba ma wani kafin ni ba, wato ba a taɓa ba ma wani annabin Allah kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Allah maɗaukaki ya yi kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kyautar da ba a taɓa yi ma wani annabin Allah ba. Nusirtu birru'udi, an min taimako da firgita, razana, tsoro. Allah maɗaukaki ya bani kyauta na tsoro a wajen makiyana masirata shaharin tafiyar wata guda kafin mu fara yaƙi. Wato Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta, duk wanda ya yi nufin ya yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a fara yaƙin da wata guda, hankalinsa zai fara tashi. Wannan ya dace da aya ta 150 ta suratu Ali Imran, sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'awahum an-nar wa bi'sa mathwa adh-dhalimin. Duk wanda yayi nufin zai yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa ko ma mabiyansa, to Allah maɗaukaki yana jefa masa firgita da razana a cikin zuciyarsa kafin a fara yaƙin. Wannan kyauta ce da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yi ma wani annabin Allah ba. Babu wani annabi da aka taɓa yi masa wannan kyauta kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan dalili ya sa kuma har yanzu duk kafirin da zai yaƙi musulmi hankalinsa sai ya tashi. Akwai bincike da aka yi wanda su kansu Amurkawa suka yi, hatta yaƙin da aka yi na gabas ta tsakiya, sojoji waɗanda suka tafi wannan yaƙi daga Amurka da dama sun samu taɓin hankali saboda tsananin tashin hankalin da suka samu. Wannan ina da rubutaccen bincike da aka yi game da wannan al'amari. Don haka da dama da zaran an kira mutum da cewar ya tafi yaƙi inda gabas ta tsakiya ne, daga wannan lokacin ake ganin tashin hankali da razana, da damansu ma sun kashe kawunansu saboda ba su ƙaunar tafiya. wannan ya dace da abinda manzo ya faɗa cikin hadisi da kuma abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kuma an saka min ƙasa ta zama wurin ibada kuma abin tsarki. Allah ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kyauta, ƙasa wurin ibada ce ga Annabi kuma abin tsarki ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Fa ayyuma rajulin adrakathu salatu falyusalli, duk inda mutum sallah ta riske shi sai yayi sallah. Ba a taɓa yin wannan kyauta ga wani Annabi ba in banda shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Su annabawa magabata wuraren ibada ana keɓe musu ne, babu hali mutum yayi ibada sai wurin ibadar da aka keɓance, amma musulmi duk inda sallah ta same shi sai yayi, a daji ne, a birni ne, a cikin ɗaki ko a waje. Wa zakaral hadith, yace sai ya ambaci hadisin har zuwa ƙarshen sa saboda hadisin yana da tsantsau. Haka za ja al hadith fi asl kitab bulugh al maram biduni dhikri man akhrajahu. Ibn Hajar al-Asqalani bai ambaci waye ya rawaito wannan hadisin na Jabir bin Abdullah ba, amma babu shakka hadisin muttafaqun alai yana sahih al Bukhari hadisi na 335 da kuma sahihu Muslim hadisi na 521. Lafazin da ya zo cikin bulughul maram lafazi ne na riwayar al-Imam al-Bukhari. Hadisin yanda ya zo a cikin sahihul Bukhari yani tamamul hadis, qala haddathana Yazid huwa ibnu Suhayb al-Faqir qala akhbarana Jabir bin Abdullah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala وأطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرؤب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. سيئ النبي صلى الله عليه وسلم يتي وأهلت لي المغانب أنهلا تامن كن غنيما. Ibn Hajar bai kawo ƙarshen hadisin ba, saboda farkon hadisin ne abinda yake so ya kafa hujja da shi. Yana so ya kafa hujja da cewar Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, hujja akan taimama. Saboda haka bai karasa tsawon hadisin ba. Ƙarshen hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an halalta min cin ganima bayan an gama yaki. Su annabawan farko idan an yi yaki ba a cin ganima, sai dai a tara ganimar a sa mata wuta a wuta ta sauko ta cinye daga sama. ولم تحل لأحد قبلي شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يتي غنيمر بتتبه لتك غوان النبي يتي كافن زوانا با وأعطيت الشفاء كما أمن كوتن تيتو. صبر هكا النبي صلى الله عليه وسلم شيني وان ديكي دامرين تيتو ما في جرما أفيلين حساب. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة, a zamanin da ana aika annabi ne zuwa ga jama'ansa su kadai. Wa bu'istu ila an-nasi ammatan, ni kuma sai aka aiko ni zuwa ga mutane baki daya. Wannan shine hadisin riwayar al-Imam al-Bukhari. Ko ci gaba yace wa fi hadisi Huzaifa, a hadisin Huzaifa radiyallahu anhu inda Muslim, a wajen al-Imam Muslim yana kitabu salati babu salati fi thawbin wahidin wa sifati libsihi, hadisi na 522. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ju'ilat turbatuha lana tahura, an saka turbayar ƙasa gare mu abin tsarki. Wato turbaya abin tsarki ne ga musulmi. Idza lam najid al-ma'a, idan ba mu samu ruwa ba, idan ba mu samu ruwa da za mu yi alwala ba, turbaya abin tsarki ne gare mu. Hadisin Huzaifa shi ma ba hadisin gabaɗayansa ya kawo ba, ya datso hadisin ne. Huzaifa ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce fubilna ala nasi bi salatin, an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku. An fifita, al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'ummomi mabiyan wasu annabawa an fifita al'ummar annabi da abubuwa guda uku ju'ilat sufufuna ka sufufin mala'ika an saka sahunmu a wajen ibada yana kama da sahun mala'iku yanda kaga musulmai suna yin sahu a masallaci ko in za su yi sallah haka mala'iku suke sahu in za su yi ibada waju'ilat lana al-ardu kulluha masjida an saka mana ƙasa dukkanta wurin ibada wurin sujuda ƙasa ko ina mutun yana da damar yin sallah akan ta mutukar tana da tsarki waju'ilat turbatuha lana tahuran an saka turbayar ƙasan gare mu abin tsarki idza lam najid al-ma'a idan ba mu samu ruwa ba wannan shine tamamul hadith riwayar al-imam muslim saboda haka hadisan nan guda biyu da hadisin farko wanda Ibn Hajar ya kawo shine hadisin Jabir bin Abdullah riwayar al-Imam al-Bukhari ita ma bai kawo ta gaba daya ba illa kawai ya tsaya akan mahallu shahid ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura hadisin Huzaifa yana riwayar al-Imam Muslim nan ma Ibn Hajar bai kawo ta gaba daya ba ya kawo mahallu shahid kawai shine ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid al-ma'a don haka lihaza ijma' ahli al-ilm ala mashru'iyyat at-tayammum baki daya malamai suka yi ittifaki akan cewa tayammama an shar'anta ta ne badalan anil ghusl wal wudu'i fi ahwalin khassa an shar'anta tayammama a madadin wanka a madadin alwala idan aka samu wasu halayya ke babu wadanda shari'a ta yi magana akai in ka duba maratibul ijma da kuma kitabul ijma littafin al-imam al-hafiz abubakar bin al-munzir wanda aka haife shi daidai lokacin rasuwar al-imam ahmad bin hanbal ibn al-munzir malamin hadisi ne an haife shi lokacin da al-imam ahmad shi kuma ya rasu babban malami ne a tarihin musulunci masanin ilimin hadisi ya rasu a makka hijira na da shekara 319 shekara 1114 malamin littafin sa yana da muhimmanci ana ce maratibul ijma akwai kitabul ijma kitabul ijma na ibn al-munzir littafi ne mujallad guda daya amma yana da muhimmanci saboda littafin zai gaya maka ga matsalolin da malamai suka yi ittifaki akai yana da muhimmanci ka san matsalolin da aka yi ittifaki akai domin kar ka ba da fatawa da ta saba ma ijma'in malaman sunna Allah ya sa mun gane domin in mutum bai san matsaloli da aka yi ittifaki akai ba yana iya amsa tambaya sabanin abin da malaman sunna suka yi ittifaki akan sa saboda haka littafin yake da muhimmanci ya samu karbuwa a tarihin musulunci tunda malamin ya dade da rubuta shi shekarar sa 1114 da rasuwa yanzu Ibn al-Munzir idan ka dubi littafin zai ya jera maka matsalolin da aka samu ittifaki a tsakanin malaman sunna babu sabani akai to tayammama tana cikin matsaloli da aka yi ittifaki akan cewa lallai an shar'anta ta ga musulmi musulmi yana da damar yayi tayammama a maimakon wanka ko kuma a maimakon alwala to amma kuma ba ko da yaushe bane fi ahwalin khassa akwai halaye ke babu da sukan sa ka bar wanka kai tayammama ko ka bar alwala kai tayammama wannan hadisi da muka karanta na Jabir da kuma hadisin Huzaifa sun nuna mana cewa ita tayammama wata ibada ce wacce Allah ya kebe ta li hazihil umma khassa ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai wato tun farkon duniya duk annabawan da Allah yake turowa babu wani annabin da aka taba bashi damar yayi tayammama sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka tayammama maziya wa rahma wa taysirun li hadhihi al-umma wa tafalalati wa sauki ne wanda Allah yayi wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da Allah ya yi magana a kan taimama a suratul ma'ida aya ta 6. A ƙarshen ayan za ka ga yana nuna cewar taimama da ya ba mu sauƙi ne gare mu, saboda ba a taɓa ba mu wani annabi ba. Wa in kuntum junuban fattaharu, wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ga'ibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Me Allah yake ƙarshen aya? Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Abinda yasa aka shar'anta muku taimama, saboda Allah baya so ya saka kunci ga al'ummar Annabi Muhammad. Allah baya nufin a samu kunci ga al'ummar Annabi ta wajen addini. Saboda haka Allah ya sauke addinin musulunci matukar sauki ga musulmi. Walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Don haka Allah ya sauke mana ayyukan ibada da yawa. Taimama tana cikin saukin da Allah ya mana. A ƙarshen ayan yace da fatan ku yi godiya. Ashe kaga akwai buƙatar ma musulmi ya gode ma Allah saboda sauki da aka masa ta wajen tsarin addinin da aka bashi, sabanin yanda ake ba mu annabawa magabata. Waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta da kuma ita wannan aya da take suratul ma'ida suna nuna mana cewar taimama tana da hali guda biyu. Taimama tana da halaye guda biyu. Alhalatul ula, yaushe ne ake taimama? Idan ka duba wannan hadisi na Jabir bin Abdullah da kuma hadisin Huzaifa, Allah ya kara musu yarda, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana taimama sauki ne gare mu. Musamman riwaya ta Huzaifa yana cewa idza lam najid al-ma'a, hali na farko kenan. Ashe ba wai ana taimama ne haka nan kurun ba, akwai sharadi. Halaye guda biyu suke sa musulmi ya yi taimama. Hali na farko shine inda adamul ma, lokacin da bai samu ruwa ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum zai yi taimama. Haka ma ayar Al-Qur'ani ta nuna rashin samun ruwa yana zuwa ta hanyoyi da yawa. Bi haythu la yajiduhu aslan, ya nemi ruwan ne bai samu ba sam, aw yajidu ma Allah yakfihi li itmami al-wudu'i wa hadha fuqdanuhu hukman la aslan la haqiqatan, ko ka samu ruwan amma ruwan ba zai isa ka yi ibada da shi ba, saboda haka kamar baka samu ba ne. In ma baka samu ruwan ba samsam, ko kuma kana da ruwan amma ruwan ba zai isa ka yi ibada da shi ba, haka nan man laysa ladayhi min al-ma'i illa ma yakfihi lishurbi wa tadfi huwa wa man ma'ahu, ko ya kasance ruwan da kake da shi bai wuce wanda zaka sha ko ka dafa abinci ba. Idan aka ce za a yi ibada da wannan ruwan, to za a rasa wanda za a sha ko za a dafa abinci. Anan ana kaddara cewa to kamar babu ruwan ne. Sai dai ka'idar ita ce, tunda an ce idza lam najid al-ma'a, idan ba mu samu ruwa ba lokacin muke taimama, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi ma haka Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an, ba ku samu ruwa ba. Kaga ka'idar sai ba a samu ruwa ba kafin ake taimama, sai in ba a samu ruwa ba kafin ake taimama. Wannan hali guda kenan daga cikin halaye guda biyu wanda suke hukunta mutum ya yi taimama. Baka samu ruwa ba, ko kuwa kana da ruwan amma ruwan yana tare da larura, ko kuma ya kasance kamar yadda bayani zai taho cikin hadisai na gaba, rashin lafiya ke tare da mutum, akwai ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba. Wato abinda hadisin nan da kuma ayan nan suke karantar da mu, suna karantar da mu ka'ida guda ta usulul fiqhi. Wannan yana da kyau shi ma mu sani, saboda idan mutum ya san qawaidul usuliyya, ka'idoji na usulul fiqhi, to galibin tambayoyi ba sai ma ka nemi hadisi ko ka nemi aya ba. Idan Allah ya baka fahimtar ka'idoji na usulul fiqhi, kana iya bada amsa. Ka'idar da wannan hadisin nan da kuma ayan nan suke karantar da mu shine ita taimama Allah ya shar'anta ta ne a matsayin albadal madadi sai in babu ruwa kafin ai taimama wannan ka'ida ce a babi na taimama idan babu ruwa to sai ai taimama don haka dole ne mu fahimci wannan da kyau saboda Allah madaukaki ya faɗa falam tajidu ma'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisin Huzaifa da muka karanta idza lam najid alma'a idan ba mu samu ruwa ba ashe kaga akwai sharadi kafin ai taimama sai an rasa ruwa to don haka ruwa shine asali abinda ake ibada da shi sai an rasa shi kafin ake taimama don haka sai ka dauki ruwa a matsayin al-aslu taimama kuma a matsayin al-badal taimama musanye ne na alwala na ruwa ruwa shine asalin abinda ake tsarki da shi to ka'idar usulul fiqi ita ce la yusaru ila al-badali illa in ta'azzara al-aslu ba a komawa ga musanye sai in asalin ya gagara Allah ya sa mun gane saboda abinda aya ta faɗa kenan kuma hadisi ya faɗa idza lam najid al-ma'a koko fa lam tajidu ma'an ayar alqur'ani ta ba mu sharadi ba a taimama sai in babu ruwa hadisin manzon Allah ma ya ba mu wannan sharadi saboda haka ashe ruwa shine asalin abin ibada taimama kuma ba musanye ne game da ruwa yaushe ake komawa ga taimama in ta'azzara al-aslu idan asali ya ta'azzara ba za a iya samun shi ba to don haka idan misali akwai asali sai mutum ya koma ga musanye ibada sa bata karu ba saboda ya saba ma sharadin da Allah yayi ya saba ma sharadin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi akwai ire-iren waɗannan abinda ya sa muka ce sanin ka'ida ta usulul fiqh yana da muhimmanci saboda idan ka san wannan ka'idar ka'idar ita ce la yusaru ila al-badali illa in ta'azzara al-aslu ba a komawa ga musanye sai idan asali ya gagara to idan ka rike wannan ka'ida sai aka zo aka maka taimama a tambaya mutum ne lafiyarsa kalau ya dauko kujera ya aje a cikin masallaci ana sallah shi sai ya zauna a kai ina hukuncin sallarsa zaka bada amsa kace sallarsa ba ta inganta ba domin me saboda ai asali sallah ana yi ne a tsaye wannan shine asali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin al-Imam al-Bukhari hadisin Imran bin Husayn hadisi na 250 salli qa'iman kai sallah a tsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in lam tastati' fa qa'idan in ba za ka iya ba to kai a zaune fa in lam tastati' fa ala janbin idan ba za ka iya yi ma a zaunen ba to kai a kwance kun ga tsakanin sifofi guda uku nan sai da manzon Allah ya ce fa in lam tastati' in ba za ka iya ba don haka ashe asalin sallah ana yi ne a tsaye sai in ba za a iya ba kafin a yi a zaune sai in ba za a iya a zaune ba kafin a yi a kwance to idan mutum ya ketara ka'idar da manzon Allah ya cewa fa in lam tastati lafiyarsa kalau sai ya yi sallah a zaune kai tsaye za ka ce sallarsa ba ta inganta ba dalili saboda ya saba ma ka'ida ta usulul fiqh la yusaru ila al-badali illa in ta'azzara al-aslu ba a komawa ga musanye sai in asali ya gagara a cikin masa me asalin sallah a tsaye ake me asalin ibada da ruwa ake idan babu ruwa abinda Allah ya faɗa kenan falam tajidu ma'an fatayammam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza lam najid alma'a in ba mu samu ruwa ba sai mu yi taimama kaga a ce sharadi ne kai ibada da ruwa sai in ya gagara kafin da ake komawa ga taimama kamar yadda ya zama sharadi ne kai ibada a tsaye kai sallah a tsaye amma anan sallah ta farilla kawai yana da kyau mu gane akwai bambanci tsakanin sallar farilla da sallar nafila ita sallah ta nafila da gangan kana iya zaunawa kai yanzu hakan nan kana iya zaunawa a zaune kai sallar nafila nafiyarka kalau kuma kana da lada falau sallah qa'idan fa inna dhalika yajuzu lahu amma akwai bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lace lakinna ajruhu aqallu min ajri man salla qa'iman kai da kai nafila a zaune ladan ka rabin wanda yayi a tsaye ne an ce ba laifi tunda nafila ce kai a zaune, amma dai ladanka half ne. Wanda ya ga dama ma yayi a kwance fa, shi kuma ladansa rabin na wanda yayi a zaune ne. An dai yadda saboda dai ka kusanci Allah, ka kusance shi qa'iman wa qa'idan wa ala janbin, saboda nafila ce. Amma in farilla ne baka da zabi, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihul muslim, salatul rajuli qa'idan ala nisfi salati, idan mutum yayi sallah a zaune yana da ladan rabin sallan wanda yayi a tsaye. Saboda haka yana da kyau mu gane abinda duk aka ce akwai asali akwai musanye, to kar ka yadda ka koma ga musanye sai ka cimma sharuɗa. Wato sanin wannan yana da muhimmanci, domin mutane suna wasa da ibada musamman a zamanin nan, haka kurum mutum zai buga taimama ya kama sallah. Wanda kuma shi Allah da ya shar'anta mana taimama ɗin ya saka sharaɗi. Akwai sharaɗi kafin kai taimama, kafin ka bar amfani da ruwa akwai sharaɗi. Matukar baka kiyaye wannan sharaɗin ba, ibadar ka ibadar banza ce, saboda babu yanda za a yi Allah ya karbi ibadan da ba a cika sharuɗanta yanda Allah ya shar'anta shi ba. Don haka al-aslu huwa taharatul ma'iyya, asali tsarki ana yi ne da ruwa, asali. Shi yasa in Allah ya magana akan ruwa al-Qur'ani zai ce ma'an tahura, ma'an tahura, ruwa mai tsarkakewa. Wal badalu huwa taharatul turabiyya, musanyen ruwa shine tsarki da ƙasa, tsarki na ƙasa shi ake ce ma taimama. Wannan yana matsayin musanye ne game da asali. Asali ibada ana yin ta ne da ruwa. Don haka fala yajuzu al-intiqalu ila tayammum illa in ta'azzara al-ma'u, ba daidai bane mutum ya koma ga taimama sai fa idan ruwan samun sa ya gagara. Imma gagara din yana zuwa kashi biyu kamar yadda bayani zai taho insha Allah a gaba, imma ya kasance ta'azzaran haqiqiyan aw hukumiyan, ko dai ta'azzara na haqiqa shine babu ruwan kamar yadda Allah ya faɗa falam tajidu ma'an, ko kuwa ya zamanto ta'azzara din hukumiyan, a hukunce ne akwai ruwan amma amfani da ruwan ba zai yi ba, kaga wannan ta'azzara ne har yanzu kamar rashin lafiya. Fala yajuzu al-intiqalu ila tayammum illa bi tahaqquqi zalika, li'annahu in ta'azzara al-aslu fa innahu yusaru ila al-badali, idan asali ya gagara to sai a koma ga musanye. Kuma shi yasa ma aka kira taimama da sunan taibama. Me ake nufi da at-tayammum? Allah da kansa ya fassara, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan, falam tajidu ma'an, ba ku samu ruwa ba, fatayammamu sa'idan, sai ku doshi ƙasa. Me ake nufi da tayammamu? Ku doshi abu, ko a harshen Larabci idan aka ce at-tayammum ana nufin al-qasdu ittifaqan, kai nufin abu shi ake cewa taimama. وفي الشرع هكذا الشريعة من فسر ذلك التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب أبو تام الله أما بذا أي أنفاني الروابة أي أنفاني الكسة وانا شيء أكيد شوى تيمما كاكا الله لكم سيافة فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا بكسام الروابة سيكدوش كسة كدوش كسة كي أنفاني دشي كي نفين كسة. Wato maimakon ruwa sai ku koma ga ƙasa da shi ne za ku yi amfani kafin ku kauda, kafin ku yi ibada. Mutum lokacin da ya yi taimama a wannan lokaci yana samun dacewa da karbuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala, saboda ya bi sharaɗin da Allah ya masa. Min ƙa'ida ce ya zamanto babu ruwan kafin ya koma ga amfani da ƙasa. Lokacin mutum zai yi taimama, idan ya yi taimama Allah madaukaki zai karbi ibadansa. In ka duba littafin Al-Mughni na Ibn Qudama mujalladi na farko shafin 310 da Sharh Al-Mumti na Ibn Al-Usaymin mujallad na 1 shafin 313, malamai suna kafa hujja da wannan aya da muka karanta ta suratul Ma'ida, wa in kuntum marda, in kun kasance marasa lafiya, aw ala safarin, ko matafiya, aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi, ko ɗayan ku ya fito daga banɗaki ya kama ruwa ya tafi yayi ba haya, aula maslumun nisa, ko kun tara da mata, kaga Allah ya jera uziri da kan samu dan adam wanda yake bukatar ruwa kafin yayin ibada baka da lafiya taba ruwan ba zai yi ba wannan shine ta'azzara hukumiyan akwai ruwan amma ba za ka iya taba shi ba au ala safarin ko kuna kan tafiya dan mutum idan yana tafiya ba mamaki ruwan sa dan kadan ne gurgudan wanda zai sha ko ya ba madabban da yake hawa kanta au jaa ahadun minkum min alga'id ko ko ya zama kai ba haya babu ruwan da zaka yi tsarki au da mastumun nisaa ko kun tara da mata fallam tajidu ma an ba ku samu ruwan da zaku yi wankan janaba ba ya kirga uzurori sai yace fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku doshi kasa mai tsarki ku yi taimama kaga Allah ya shar'anta taimama bisa ga wasu sharuɗa inda kawai aka samu sabani tsakanin malamai shine tunda an ce dole sai an nemi ruwa kenan tunda an ce falam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba to inda aka samu sabani shine wani irin nisan tafiya za ka yi kafin a ce baka samu ruwa ba saboda neman ruwan janaba tana jikinka babu ruwa a gidanka wani irin tafiya za ka yi kafin a ce babu ruwa saboda kana iya taimama koko kana cikin tafiya ne ya zamanto kana da bukatar yin ibada kuma akwai najasa a tare da kai don haka taimama ce kawai za ka yi to amma kafin ka yi taimama Allah ya ce sai fa in baka samu ruwa ba to neman da za a yi menene gurgudan nisan wannan ne aka samu sabani tsakanin malamai dangane da fahimtar sa min umman zakara mila aw milai wani malamin yace sai in kai tafiyan mil guda tsakaninka da ruwan tafiyan ta kai mil guda wani yace mil biyu in ka duba ad-durrul mukhtar mujallad na farko shafi 246 da hashiyatul imami dasuki ala ash-sharh al-kabir mujalladi na farko shafi 153 da mubnil muhtaj mujalladi na farko shafi 246 duk zaka ga sabani da malamai suka yi na wajen fahimtar nisan tafiyan da zaka yi na nemo ruwa kafin a ce baka samu ruwan ba don dole ka nema tunda Allah ya ce falam tajidu ba ku samu ba kaga ka nema ne baka samu ba ashe dole ka nema sai in ka nema baka samu ba sannan sai kai taimama wanda fahimta mafi rinjayen hujja daga cikin sabanin da malamai suka yi shine abin da masabar al-Imam Ahmad bin Hanbal take riko da shi fi annahu yatlubuhu wa yabhasu anhu fi ma qaruba minhu adatan abinda aka ce shine zaka nemi ruwan gurgudan inda ake tamanin zaka samu mafi kusa da kai in ka duba kashaful qina littafin al-Imam al-Bahuti mujallad na farko shafi 167 wa hadha yata'akkad fi hadha az-zaman dole ne mu yi musamman a wannan zamani dole ne mutum ya nemi ruwan domin a zamanin da ne ake samu wahalar ruwa a yanzu ruwan bai da wahala kamar zamanin da a yanzu ruwa bai da wahala alladhi sara fihi al-husul ala al-ma'i amran maysura in ka duba hashiyatul imami dasuqi da mubnil muhtaj da muka faɗa da kashaful qina zaka ga irin tsanantawan da malamai suka yi game da lallai ne a nemi ruwa kafin a koma ga taimama saboda Allah ya yi sharadi a kai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbatar da wannan sharadi a cikin hadisinsa to hali na biyu wanda ke hukunta wa mutum ya yi taimama shine adamul qudrati al-istima'i lil ma' ba zai iya amfani da ruwan ba duk da cewa akwai ruwan kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya ta 6 ta suratul ma'ida عدم القدرة على استعمال الماء فيشرع التيمم لمن يضره الماء أو يزيد في مرضه إذن يزم باكد لافية مثل هنا كنت أسبتي شيئسا إتتماما واجبين كون مسلمي قويتا صبو دبا مسلمين ديك يربوا دا حالين دا ديبك أشين تماما دين أكان سامو رش اللافية يكاما كقوان أشين جدنك حالين تقروان ya gagara dole sai a koma ga taimama gashi mutum bai iya taimama ba ka tara musulmai ka tambaye su ya ake taimama sai ka ji kunya da yawa ba su sanya ma ake taimama ba saboda haka sai a ce a kyale mara lafiya ba zai iya sallah yanzu ba sai ya warke in ya warke sai ya tarama ko jiya wani ya mun tambaya wai kwanansa 40 bai sallah ba don bai da lafiya wai yaya tsarin ramukan yake nace oh har ma kana tambaye ni yanda za a yi ramuko, ai godiya za ka yi ma Allah baka mutu a cikin wannan rashin lafiyan ba, mutum ya mutu kafiri. Allah bai taba cewa dan baka da lafiya ka daina sallah ba, ko baka da lafiya za ka yi sallah. Kamar hadisi da muka karanta, manzo Allah ya ce in baka iya sallah a tsaye kai a zaune, in baka iya a zaune kai a kwance. Ka gani, saboda rashin bawa addini muhimmanci ba mu ma sani ba. In mutum bai da lafiya, su ƴan uwansa ma suke cewa da Allah ku bashi in ya warke ya biya, san ya zarce fa. Subhanallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Tsakaninka da Allah shine sallah, da zaran baka yi matsayin kafiri kake. Ya mutum zai mutu bai sallah. Don haka ya kamata mu kiyaye. Idan mutum ba shi da lafiya, ba zai iya amfani da ruwa ba, akwai taimama. Wannan shi ake cewa adamul qudrati ala isti'malil ma'i, ba zai iya amfani da ruwan ba. Tunda ba zai iya amfani da ruwan ba, ko kuwa idan yayi amfani da ruwan, rashin lafiyarsa zai karu. Ko in yayi amfani da ruwan zai kamu da rashin lafiya, lafiyarsa kalau, amma saboda tsananin sanyi in yayi amfani da wannan ruwan zai kamu da ciwo. Ko kuwa ba shi da lafiya ne, in yayi amfani da ruwan ciwon zai karu, ko kuwa a samu jinkiri wajen samun warakarsa. Amma malamai suna cewa a nan ba wai tunaninsa ba ne, ba wai tunaninsa za a yi amfani da shi ba. Yu'rafu zalika bil ada aw ikhbar at-tabib, ka'ida ne a samu likita ya faɗa, wani ƙwararre ya ce lallai sanyin da ake a garin nan wanda ya amfani da ruwa zai mutu, sai ka koma taimama. Wani ƙwararre ko ko mafi yawan jama'an gari suna da fahimtar irin sanyin nan na yanzu, to fa mai kisa ne? Ba haka kawai don ka ji sanyi a gidanka sai ka koma yin taimama ba. Sanyin sai wanda aka tabbatar uzuri ne, wanda mutum zai iya cutuwa da shi. Domin malamai sun yi ittifaki, malaman sunna, alama shuru'iyyati tayammum khashyata lilbardi, an yi ittifaki lallai idan akwai sanyi mutum yana iya barin amfani da ruwa ya yi taimama. Wannan an yi ittifaki a kai, babu shakka. Wala yalzimuhu i'adatu salati ba'da dhalika ala mazhab jamaahiri ahli al-ilm min al-a'immati al-arba'a. Idan kuwa kai taimama kai sallah saboda wani sanyi, ba za ka sake wannan sallan ba, ko da a ce ka samu ruwan zafi daga baya. Abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa cikin Majmu'u Fatawa, mujallad na 21, shafi na 462, da mujallad na 21 shafi na 466, yana cewa at-tayammumu khashyatal bardi ja'izun bittifaqil a'imma, kai taimama saboda sanyi halal ne, malaman sunna sun yi ittifaki a kai. Yana cewa wa ammal i'ada, bayan sanyin ya kau a ce zaka sake wannan sallar, faqad tanaza'a al-ulama'u fi tayammum li khashyati al-bard hal yu'idu fi safari wal qabr aw la yu'idu fihima aw yu'idu fil qabr faqat ala thalathati aqwali. Akwai sabanin da aka yi a kai, sai Sheikhul Islam ya ce wal ashbahu bil kitabi was sunna, fahimtar da tafi dacewa da ayar al-Qur'ani da hadisin manzon Allah ita ce annahu la i'adata alaihi bihalin, idan mutum ya yi taimama ya sallah saboda sanyi ba zai sake wannan sallan ba, saboda dama ai taimama tana matsayin albadalu ne, tunda an yi ta ta dauke hukuncin al-aslu, ba dalilin da zai sa a sake wannan sallan. Akwai ka'ida kafin ka koma yin taimama, akwai sharuɗa kai. Na ɗaya, an yakuna bararu min istikdamil ma'i mutayaqqinan aw murajjaha, an tabbata ba wai ana zato ba, an tabbata irin wannan sanyin to fa za a cutu da shi. An tabbata la limajarradi su'ubati al-amri wa karahiyatihi, ba wai saboda tsananin sanyi akwai wahala da za a samu, la ana nufin za a cutu, ba wai wahala da za a samu ba, za a kai ga cutuwa, an tabbatar da wannan. Domin yin ibada, mutum ya yi ibada da ruwa a lokacin sanyi yana da falala. Akwai hadisin da yake Sahihu Muslim, kitabu taharati babu fadl isbaqil wudu'i ala al-makari, me ake nufi da al-makari? Kayi alwala a lokacin da ranka yake kyamatan taba ruwa, yana da falala ibada da ruwa a wannan lokacin da falala hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat kuna so in nuna muku abinda in kuka yi a dalilin sa Allah zai goge muku laifuka ya daukaka martaban ku kuna so a gaya muku sahabbai suka ce bala ya rasulullahi muna so sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace isbaqul wudu'i alal makarihi ku cika alwala a lokacin da rai yake kyamar taba ruwa wannan lokaci ne rai yake kyamar taba ruwa shine lokacin da ake sanyi yani itmamul wudu inda ma yashqu isalul ma'i ilay ka cika alwala lokacin da taba ruwan yake da wahala saboda tsananin sanyi na wannan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya dubi ruwa a wannan lokaci yayi alwalan yayi ta cikakkiya to babu shakka yana ɗaya daga cikin ayyukan da dalilin su Allah yake goge laifukan mutum yake daga martabarsa ka ashe kaga kai amfani da ruwan saboda sanyin ma falala ce zaka samu don haka ba wai cutu ba wai kyamatan taba ruwan kawai ake dubawa ba ana duba cutuwa ne ga lafiyar jiki idan akwai tabbacin za a samu cutuwa ga lafiyar jiki shine ake barin alwala ko wanka da ruwa a koma ga taimama domin wannan hadisin yana nuna cewar kai amfani da ruwan a lokacin da ake cikin tsananin sanyi ma akwai falala akai sharadi na biyu Allah yumkinuhu tafkilul ma'i ba zai iya dafa ruwan ba ba wai haka kawai don ana da sanyi a gari sai ka koma ga taimama kai sallah ba la sai idan an rasa abin da za a dafa ruwa an rasa abin da za a dafa ruwa ala wajhin ya amanu fihi adamu dharr ba zai babu ashanar da za a kunna a gidansa to tunda babu a gidanshi makwabta ma babu to akwai a makwabta to ashe har yanzu dai ba za ka koma ka taimama ba sai ka bude kofa ka kwankwasa wa makwabcinka kofa don Allah taimaka mana da ashana saboda ka damu da ibada amma saboda rashin ba wa ibada muhimmanci a gidansa ne ba ashana sai ce ai shikenan ya shiga larura mu kiyaye abin da Allah ya faɗa falam tajidu ma'an idan Allah bai sassauta abu ba kada mu sassauta domin za mu kai ga shishigi ma ibadar Allah kenan ba tare da wata hujja ba Allah ya sa mu gane har ma malamai suna cewa kai ko da a ce alwalar idan ka yi ko wankan idan ka yi da ruwa ka rasa ashana to amma in ka yi wanka da ruwan za ka cutu amma wankan da za a ce ka wanke fuskarka in ka bar fuskar ta bushe sannan ka dawo ka wanke hannun dama wannan ba za ka cutu ba malamai suka cuto a bi wannan tsarin wankan ko da za a ɗauki awa ɗaya kafin a gama Allah ya sa mun fahimta a duk wannan tsarin wankan kaga kenan an samu attarafi jinkiri tsakanin wanke gaba da gaba don kai kokarin bin ka'idar ka abin nan tabbatar da cewa baka koma ga taimama ba alhali baka da wannan uzuri ka duba kashaful qina' mujallal na farko shafin 163 zaka ga bayani akai yana cewa ka an yaghsila udwan udwan kullama ghasala shay'an satarahu lazimahu zalika in ka wanke wannan gaba sai ka rufe meyewa ka zo da bargo da ka wanke kanka sai ka lullube da tawul in ka wanke gefen nan sai ka rufe saboda sanyi da haka har ka gama wankan yafi dai ka koma ga taimama alhali baka da uzurinsa radiyallahu anhu kuma an karbo hadisi daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda inda Ahmad wajen riwayar al-Imam Ahmad al-Musnad وجعل التراب لي طهورا النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن سك تربايا غريني أبن سارك كيوا سيدة تربايا أكي تيمم فوقوا كسر أبن دي يئن غنطا كما يداتي لحرش العرب تيين كدوب لسان العرب لتاف ابن المنظور أبن دي أكي تيوا تربايا شيني وجه الأرض كلها kasa gaba dayanta turbaya ce ba wai sai tana da gari ba za a kira ta turbaya wa alaihi fa yajuzu tayammum ala kulli ma huwa min jinsil ardi don haka duk wani abu inda halittar ƙasa ce kana da damar kai taimama a kanta, duk wani abu inda halittar ƙasa ce kana da damar kai taimama a kai. Siminti daga ƙasa ake tonowa, kana iya taimama a kan siminti. Wa alal bilatu aiban hatta tiles daga ƙasa ake tono shi, ake sarrafa shi ya zama yanda yake, a haka kana da damar kai taimama a kai. Walau lam yakun alaihi gubar, koda babu kura a kai, koda babu kura a kai, kana da damar kai taimama a kai. Li'annahuma yatakawwanan min ahjarin wa turabin wa ghayrihima, saboda ƙasa aka ɗiba aka sarrafa aka yi wannan tile din da simintin da kake gani, asali halittar ƙasa ce. To dama kuma turbaya din halitta ce ta ƙasa, inda Allah madaukake ya ce fatayammamu sa'idan, sa'idan kalma ta sa'id, malamai suna cewa duk jinsin halitta na ƙasa shi ake ce ma sa'id, amma ba za ka yi taimama akan fenti ba, saboda fenti ba halittar ƙasa ba ce. Shi sa ake cewa idan bango akwai fenti a kai ba za a yi taimama a kai ba, saboda fenti ba asalin halittar ƙasa ba ce. Wala alal furushi, hakanan shimfiɗa ba za a yi taimama a kai ba, kamar misali carpet, kamar taburma ba za a yi taimama ba, saboda Allah maɗaukaki ya ambaci halittar ƙasa, bai ce a yi a kan wata halitta daban ba. Sai dai fa idan akwai ƙura a kai, kamar yadda yake cikin littafin Majmu'u Fatawa na Ibn Utsaimin, mujallal na kuma 11240. Amma ka'ida ita ce dai ƙasar ta zama tana da tsarki, wannan duk malaman sunna sun yadda da shi, in banda sabani da aka saba mazhabar al-Imam Malik. In ka duba littafin Ibn Abdul Barri al-Istizkar a farkon mujalladi na 9 ya kawo bayani akai, amma duk malaman sunna sun ce ka'ida ne a samu turbaya ya kasance yana da tsarki, ƙasar da za a yi taimama da ita ta zama tana da tsarki, saboda dacewa da abin da Allah ya faɗa a suratul Ma'ida, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, kalman tayyiba ana nufin tayyiba, ana nufin ya zama to mai tsarki, ya'ani tahiran. Yace wa an Ammar ibn Yasir, an karbo hadisi daga Ammar dan Yasir radiyallahu anhuma, Allah ya ƙara musu yarda da shi da babansa. Qala Ammar ibn Yasir yace ba'athani an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi hajatin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni cikin wata bukata, bai faɗi bukatar ba, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi tafiya ce kuma da dole za a bar gari sai an tafi wani guri. Fa ajnabtu, sai janaba ta same ni, janaba ta same ni, kenan yana kan tafiya din yayi mafarki, mafarkin jima'i shi ke sa mutum ya samu janaba a halin tafiya, tunda ba da iyalin sai tafiya. Janaba ta same shi, babu hali yayi sallah dole sai yayi wanka, kuma gashi yana halin tafiya babu ruwa. Falam ajidil ma'a, ko ban samu ruwa ba. Fatamarragtu fi sa'id, sai na dinga mirginawa a ƙasa. Kaga kalmar sa sai ta fassara mana kalmar Al-Qur'ani, fatamarragtu fi sa'id, na dinga mirginawa a ƙasa. Allah yake fatayammamu sa'idan, yana nufin fatamarrattu fil ardi, na dinga mirginawa a ƙasa. As-sa'id wal ardu bi ma'ana, kama tamarragu dabbatu, kamar yanda dabba take mirginawa. Thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, to wannan mirginawa da shi dai yaji an ce ana taimama, to kuma bai samu ilimi kan yanda ake taimama ba, saboda haka dai sai ya buga wannan taimama ya min mirgina, bayan ya mirgina ya tashi sallashi, sai zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zakartu lahu zalika, na gaya mar haka. Fa qala, sai manzo Allah ya ce innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakada, abinda kawai yake isar maka shine ka fada da hannunka, hannuwanka. Manzo Allah ya daga hannuwansa, summa daraba bi yadayhi al-ardh, ya doki kasa da hannuwansa guda biyu, darbatan wahida. Amma Rubin Yasir ya karfafa bugu nawa manzo Allah yayi, bugu daya. Thumma masaha shimal ala al-yamini, ya goge wato hagu akan dama, ya dauki hannu hagu kenan ya goga saman dama. Wa zahira kaffaihi wa wajhahu, da kuma bayan tafukansa da fuskarsa. Muttafaqun alayh, hadisin an yi ittifaqi akan sa, yana cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim, wal lafdhu li Muslim, amma lafazin da yazo cikin hadisin nan lafazin al-Imam Muslim ne. Wa fi riwayatin lil-Bukhari, a riwayar al-Imam al-Bukhari, yana kitabu tayammum, babu mutayam hal yanfukhu fihima, حديث 338 a riwayar al-Imam al-Bukhari Ammar bin Yasir yace wa baraba bi kaffaihi al-arda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bugi kasa da tafukansa guda biyu wa nafakha fihima sai ya hure cikin hannuwa thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi sannan ya shafa fuskarsa da tafukansa da waɗannan hannuwan guda biyu kaga ya nuna cewa manzon Allah ya hure kasan kafin yayi taimama a lafazin al-Imam Muslim yana kitabul haidi babu tayammum hadisi ne 368 a lafazin al-Imam Muslim Ammar bin Yasir yace wa baraba bi yadayhi ila al-ardi annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga hannuwansa a kasa fa nafada yadayhi sai ya kakkabe hannuwansa kaga kalma biyu ne a riwayar al-Imam al-Bukhari ya hure a riwayar al-Imam Muslim ya kakkabe ba tare da ya huda da bakinsa ba fa masaha wajhahu wa kaffaihi ya shafa fuskarsa da kuma tafukansa guda biyu don haka malamai gaba ɗaya suna magana akai illa qalilan kamar yadda al-Imam an-Nawawi yake faɗi a sharhin wannan hadisin sharh sahihi Muslim me yasa manzon Allah ya hure hannuwansa ko ya kakkabe ɗayan biyu kowace riwaya ta inganta المراد بالنفض هنا تخفيف الغبار الكثير abinda malamai suke cewa hurewa da akai ko kuwa kakkabe hannuwa da manzon Allah yayi ne idan saboda akwai kura mai yawa fa innahu yustahabbu anam mustahabi ne a kakkabe hannuwa ko a hure ba wajibi bane mustahabi ne baya cikin sharadi na taimama idan hasala ala liyadi gubarun kasiru idan ya kasance lokacin da ka dora hannuwanka a kasa ka daga sai ya zama akwai kura da yawa hannuwanka to sai ka hure kuran an yi khaffifa bi haisu ya buka ma ya ummul udwa ya kasance kawai abinda za ka iya shafa jikinka ne da shi ba wai mutum zai bi jikinsa ne na shafa kura gaba daya ba wato idan kurar tana da yawa mutum sai ya kakkabe ya hure to wannan hadisi na Ammar bin Yasir Ibn Hajar ya kawo shi ne don ya bayyana mana siffar taimama a cikin sauki a sunnar annabi Muhammad kaga can yayi bayanin muhimmancin taimama matsayin taimama ga musulmi falalan taimama gare mu a cikin hadisai da suka gabata da me ake taimama duk yayi magana a cikin hadisan nan hadisin Jabir hadisin Huzaifa hadisin Sayyidina Ali to wannan hadisi da aka kawo na Ammar bin Yasir yana siffanta kuma yanda ake taimama a cikin sauki yaya ake taimama Ammar bin Yasir kaga dai abin da ya mirgina ya tafi ya gaya manzon Allah annabi ya ce a'a ai ba haka bane iyakan abin da zaka yi kawai shi yasa yace innama yakfika me yasa yace innama yakfika saboda ita taimama an shar'anta ta ne domin sauki shi yasa Allah madaukake ya faɗa mana a waccan aya da muka karanta Allah bai yi nufin kunci ga mutum ba musulmai ba ashe taimama sauki ne ga musulmi don haka taimama yana da saukin gaske manzo Allah ya buga hannuwansa biyu a kasa ya daga ya shafa hannunsa na dama da hagu da fuskarsa illa iyaka don haka taimama ita ce ka buga hannuwanka a kasa barbatan wahida bugu daya wannan kalma Ammar bin Yasir ya faɗe ta fa yamsahu bihima wajhahu wa kaffai ka shafa fuskarka ka shafa hannuwanka guda biyu wadhalika bi an yamsaha wajhahu awwalan ya fara shafa fuskarsa sannan bi imrari kaffaihi ala wajhihi wa lihiyatihi ya fara daga sama ya jawo kasa idan mutum ya shafa karshe ya zamanto gemunsa ya tabbata ya game dukkan fuskarsa domin Ammar bin Yasir yace ya shafa fuskarsa don haka idan mutum ya shafa wani gefen fuska banda wani gefe kaga ya saba abinda Ammar bin Yasir ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa fuskansa don haka fa ya ummu wajhahu bil masi thumma yamsahu kaffaihi sannan mutum ya shafa tafukan hannuwansa tafukan hannuwan nan fa yamsahu dhahara kaffihi al yumna bi batini kaffihi al yusra hannun hagu za a dora hannun dama a jawo sama zuwa wuyan hannu sannan hannun dama a dora daga yatsar hannun hagu a jawo zuwa wuyan hannu kamar yadda muka faɗa wala yajibu taqlilul asabi'i tsitsefe yatsu bai wajaba ba kuma ba sharadi bane saboda duk hadisin da ya siffanta taimama babu hadisi da ya inganta wanda aka ce ana tsitsefe yatsu kuma taimama sauki ne, tunda an ce sauki ne batun tsifar ya sama bai taso ba, li'annahu lam yari wa taharatul tayammum mabniyatun ala taysir wa tashil wa yakunu min atraf al asabi ila mifsal al kaf min al zirahi, daga toliyar yatsa doguwar yatsa ka shafa sama ta baya zuwa wuyan hannu, amma ka tabbata ka shigar da wuyan hannu, al mifsal alladhi lil kaff dakhilu fil masji, wannan wuyar hannun sai ta shiga shafa, kar mutum ya shafa zuwa karshen hannun kawai, sai ya shigar da wuyan hannunsa, saboda ya faɗa Ammar bin Yasir da ya siffanta da kuma sauran hadisai sun nuna har da wuyan hannun za a shigar. In ka duba a sharhul mumti na Ibn al-Usaymin mujallal na farko shafin 447 da fatawar lajina mujallal na biyar shafin 354, kuma wajibi ne ka yi taimama a jere kamar yadda muka faɗa, ka fara da fuska sannan ka yi hannu, wannan akwai ittifaqin malaman sunna akai, kamar yadda yazo cikin littafin Ibn Abdul Barr at-Tamhid mujallad na 20 shafin 122. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ammar bin Yasir yana cewa innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza, sai da manzon Allah ya siffanta da kansa, kuma baraba bi yadayhi al-arda darbatan wahida thumma masaha ash-shimala ala al-yamin wa zahira kaffayhi wa wajhahu, kaga Ammar ya siffanta mana yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sahabbai yanda za a yi taimama, don haka ka'ida ne ka bi yadda tsarin hadisin yazo, jerawa din nan dole ne, amma duk wani zikiri da ake yi ma alwala ba a yi ma taimama, in ma a farkon taimaman ko a ƙarshen ta, zaka gani kamar a littafin fiqhu a ce zaka yi bismillah, zaka yi addu'o'i, bayan kaga in ka gama alwala ai kakan yi zikiri, sai a ce za ka yi zikiri bayan taimama, duk wannan ba shi da asali a sunnar Annabi Muhammad. Mu ci gaba. Wa an ibni Umar an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma, Allah ya kara musu yarda, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce at-tayammumu darbatani, taimama bugun kasa guda biyu ne. Sun ce Abdullahi ibn Umar. Kaga Ibn Hajar sai da ya fara kawo hadisin Ammar ibn Yasir, kamba hadisin Ammar bin Yasir muttafaqun alayhi, yana sahihu al-Bukhari yana sahihu Muslim, makura wajen inganci, an tabbata ingantacce ne, to sai ya kawo kuma wani hadisi wanda ya saba mishi, amma sai da ya fara kawo hadisin da ya inganta, sai kawo hadisin Abdullahi dan Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa taimama ana yin ta ne da bugu biyu, barbatul lilwajhi bugu guda ayi dan shafa fuska, wa barbatul lilyadaini bugu guda ayi dan shafa hannuwa guda biyu, ilal mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannu, rawahu Daraqutni, al-Imam Daraqutni ya rawaito shi. Ibn Hajar yace wa sahaha al-a'immatu waqfahu, malaman hadisi suna inganta tsayuwar hadisin kan Abdullahi ibn Umar, idan an ce waqful hadis ana nufin hadisin bai isa ga Annabi ba, hadisin ya tsaya ga Abdullahi dan Umar, wato Abdullahi dan Umar shine wanda ya faɗi haka, amma ba wai Annabi bane. Malamai sun ce hadisin nan bai inganta ba, suna da yawa, akwai Abu Muhammad Abdul Haqqi Al-Ishbili yana cikin malaman hadisi na zamanin farko, ya rasu hijira na da shekara 581, shekarunsa 852 da mutuwa yanzu, ya rubuta littafin da ake kira Al-Jam'u Bayna Sahihayn Bila Isnadin, ya hada hadisan al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim, duk da cewa bai kawo isnadi ba, ya hada su wuri guda ala tartib al-Imam Muslim, tsarin yanda al-Imam Muslim ya jera littafin sa. Wannan malamin yace hadisin nan bai inganta ba. Ibn Hajar al-Asqalani mai littafin Bulughul Maram din nan shi ma yace hadisin bai inganta ba. Malaman hadisi da yawa sun ce hadisin yana da rauni, saboda ya saba ma hadisin Ammar bin Yasir. Ka duba silsilatu da'ifa wal mawdu'a na Albani, hadisi na 3427, hadisin yana da hanyoyi da dama, lakin kulluha mutakallamun fiha, duk riwayar da aka samu na cewa Annabi ya yi taimama da bugun kasa guda biyu, zaka samu riwayar tana da rauni, bata inganta ba, shi yasa malaman hadisi suke cewa in ma aka samu hadisin ya inganta, ya tsaya ne kan Abdullahi ibn Umar, fahimtar sace ba wai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bace bari zalika inta yamma bi aksara min barba, tunda har an samu malamai suna cewa Abdullah ibn Umar shi ya faɗi haka. Abdullah ibn Umar ko yana cikin sahabban annabi, idan Abdullah ibn Umar yana da fahimta cewa za a yi taimama da bugun kasa guda biyu, to dan wani yayi koyi da sahabin annabi ba a cewa yayi laifi, saboda haka ba laifi bane don kai taimama da bugun kasa guda biyu ne makon bugu daya. Amma dai karka jingina hakan ga annabi, in zaka jingina yanda ake taimama ga annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai ka ce taimama ana yin ta da bugun kasa guda nawa, guda daya, shine wanda ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda wannan hadisi na Ammar ibn Yasir ya nuna. Amma in kana duba littafai na hadisi zaka samu babu shakka sahabbai da dama ba ma Abdullah ibn Umar ba an samu suna yin taimama da bugun kasa biyu din, sannan kuma wasu sahabban ma suna wuce wuyan hannu. Kaga Ammar ibn Yasir ai mirginawa yayi ma a kasa, ko mirginawa yayi shi taimama sake nan lokacin da yazo ya samu annabi sai manzon Allah ya masa gyara. To akwai sahabin da yake taimama sai ya shafa zuwa gwiwan hannu nan, akwai wanda yake taimama ya kawo hammata, in ya ɗebo daga nan sai ya zo hammata ya mayar. To wannan fahimta ce na kowane, kuma dan mutum ya yi malamai suna cewa taimamarsa ta yi, domin dama mahallin da ake so ka isa nan ne. To in ka zarce wannan sai a bar maka sauran, ko ka dai isa samar da abin da ake bukata. To da haka wanda ya taimama zuwa hammatarsa ba a cewa taimamarsa ta ɓaci. To amma da su samu ne dai ka tsaya kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, wa huwa al-aqrab, yanda hadisin Ammar ibn Yasir ya nuna. Wannan bayanin sa yana cikin Fathul Bari, kitabu tayammum, babu tayammum lilwajhi wal kaffain. In ka duba bayanin Ibn Hajar al-Asqalani sharhin Sahihul Bukhari mujallal na farko shafin 444, haka kaman sharhu ma'anil asar da sunan al-kubra na al-Imam al-Bayhaqi, duk zaka ga ire-iren waɗannan hadisai da bayanai. حديثي نغبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربو حديثي دغا أبو هريرة الله يقارى ما سيردى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الله يتي الصعيد وبوء المسلم كسا أبن الولاني غمسلمي وإن لم يجد الماء 10 سنين كودا بيسا مروا بطوان شكرا غوما فإذا وجد الماء إذن يسا مروان wala ya take Allah to sai ya ji tsoron Allah, wali yumissahu basharatahu, lallai ya goga mafatarsa wannan ruwa. In baka samu ruwa ba tsawon shekara 10 shikenan kai ta taimama, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma in ka samu ruwa to manzon Allah ya ce ka ji tsoron Allah, kaga kenan taimama ta faɗi. Kisa ake gargaɗinka ka koma ga ainihin ibada ta asali, shine dole sai ka yi wanka ko ka yi alwala. رواه البزار الإمام البزار يروي حديث من كتاب البحر الزخار لمسند البزار وصححه ابن القطان. ابن القطان يا إنجلت حديث ابن القطان أنا شمي القاضي أبو الحسن علي بن محمد يا شهرد ابن القطان متم مروكو في تجمع لمي أزام ننسى باب ما لمي أفرك واندي شهرك مشي na cikin mabiyan mazhabar al-Imam Malik bin Anas. Kasan Morocco ta haifar da malamai da dama. Ya rasu hijira na da shekara 628, shekarunsa 805 da mutuwa, Allah ya ji kanshi. Ibn al-Qattan ya ce hadisin ya inganta, walakin sawwaba Daraqutni irsalahu. Ibn Hajar ya ce amma al-Imam Daraqutni ya daidaita hukunci akan hadisin nan, yace abinda ya kamata shine a ce hadisi ne mursal, hadisi ne mursal, hadisi ne wanda bai kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Amma Muhammad Nasiruddin al-Albani yana cewa lalle hukuncin Ibn al-Qattan shine gaskiya. Ka duba Sahihul Jami' al-Saghir hadisi ne 3861, hadisin nan ya inganta. Wato komai dadewa, matukar akwai uzuri tare da mutum yana ci gaba da taimamarsa. Idan akwai rashin lafiya tare da mutum, ko da zai shekaru ne da wannan rashin lafiya, tunda ba zai taɓa ruwa ba, sai ya taimama. Amma ranar da ya samu sauki, to kuma dole ya koma ga ibada da ruwa. Wali Tirmizi, riwayar al-Imam Tirmizi fi abwab at-tahara, hadisi 124, an abi zarrin nahuhu an kawo hadisi irin na Abu Huraira din nan yana kama da hadisin Abu Huraira din nan wa sahahahu kuma al-Imam Tirmidhi ya ce hadisin ya inganta kaga bai kawo hadisin ba Ibn Hajar a cikin Bulughul Maram illa dai kawai ya gaya maka akwai hadisin Abu Zarr al-Ghifari yana kama da hadisin Abu Huraira hadisin yana cikin Sunanu Tirmidhi kuma al-Imam Tirmidhi ya ce hadisin ya inganta bai kawo hadisin ba lafazin hadisin shine an abi zarrin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu zarr yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna sa'ida tayyiba lallai kasa ne mai tsafta tahurul muslim abin tsarki ne ga musulmi wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin koda bai samu ruwa ba tsawon shekara 10 fa idza wajada al-ma'a idan ya samu ruwan falyumissahu basharatahu lallai ya goga mafatarsa fa inna zalika khairun dan ku wannan shine mafi alkhairi gare shi kaga hadisin yayi kama da wancan hadisin Abu Huraira amma tunda lafazin shi ya kusa daya sai Ibn Hajar ya ga ba ma'anar ma ya kawo hadisin illa kawai ya gaya maka akwai hadisin Abu Zarr yana kama da hadisin Abu Huraira bambancin bayawa al-Imam Tirmidhi yace hadisin hasanun sahihu haka nan hadisin yana cikin sunan Abi Dawud hadisin 332 da sunanun Nasa'i hadisin 321 yana cikin sahihu Ibn Hibban malaman hadisi da yawa sun inganta hadisin nan kamar yadda Imam al-Imam Tirmidhi ya inganta shi daga cikin su akwai al-Imam an-Nawawi in ka duba littafin sa al-Majmu' mujallad na farko na biyu shafin 244 kuma baya ga haka akwai hadisin Imran bin Hussein wanda yake da tsawo mun taba karanta wannan hadisin na Imran bin Hussein yana nuna yana karfafa mu hadisan nan guda biyu menene hadisin Abu Huraira yake karantar da mu shine mutum yana iya taimama tsawon lokaci shari'a ta bashi damar haka koda zai kai shekara 10 amma in ya samu ruwa fa to dole ya bar taimama haka hadisin Abu Zarr shi ma ya nuna to akwai hadisin Imran bin Hussein wanda muka karanta a baya lokacin da Imran bin Hussein yake ba da labarin wata tafiya da sahabbai suka yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fi nawmi sahabati an salati al-fajr lokacin da bacci ya share sahabbai har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ga dukkan su suka makara muna magana akan al-wudu'u bi ma'i imra'atin mushrika ina hukuncin alwala da ruwan kafira ruwan arniya ruwan wanda ba musulmi ba a karkashin wannan bayani mun kawo labarin Imran bin Hussein a takaice Imran bin Hussein yana cewa kunna fi safarin ma'an nabi mun kasance tare da annabi a wata tafiya wa inna asraina to mun yi tafiyar dare sai kusan karshen daren hatta kunna fi akhirin layl waqa'na waqa'atan wala waqa'ata ahla inda al-musafir minha Imran bin Hussein yace sai da kusan karshen dare sai muka ce kai bari mu huta sai yace to dama babu baccin da ke da dadi kamar wanda ake yin sa karshen dare musamman ga matafi saboda lokacin dare yayi sanyi in ma akwai zafi to lokacin yanayi yayi dadi to bacci yafi dadi a lokacin yana cewa fa'adlaju laylatahum sun dauki tsawon dare suna tafiya fama aikafna illa harushan suka kwanta babu abin da ya tayar da su banda zafin rana dama sun kwanta karshen dare saboda haka alfijir yake to su farka ba gari ya waye zafin rana ya farkar da su gaba ɗayan su daga su har manzon Allah akwai hadisin yana sahihul bukhari sahihu muslim sunanun nasa'i riwayar al-imam abu qatada al-ansari yana cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna tare da annabi a wannan tafiya iz qala ba'd al-qaumi wasu ne suka ba da shawara law arrafta bina ya rasulullahi me zai sa ba zaka ka kyale mu dan huta ba ya rasulullahi karshen dare din nan mu dan gengeda qala sai manzon Allah yace inni akhafu an tanamu an salati ina jin tsoron in kuka kwanta yanzu in muka ce za mu kwanta yanzu to karshen ta lokacin sallah zai wuce ba mu farka ba sai Bilal nan take ya ce ma annabi ana ahfabukum ni zan tsare ku ni bazan yi baccin ba fa faja'u sai duk suka kwanta tun daga mai gadi in lokaci yayi babban ladan zai kira sallah wa asnada biladun bahrahu ila rahilati bilal raƙuminsa ya durƙusa saboda haka shi ma sai dan jingina jikin raƙumin yana jiran alfijir yake to ya kira sallah fastai kabar rasulullahi sai ga manzon Allah ne ya fara farkawa bilal yayi nisa wa qad tala'a hajibu shamsi gefen rana ya riga ya bullo faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada su yace ya bilal aina ma qulta ina maganarka kada sai yace ma ulqiyat alayya nawmatan misluha qad ba taba jefa min bacci mai dadi irin nawa ba ya rasulullahi akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsika wanda ya karbi raina shi karbi ranka bi abi anta wa ummi ya rasulullah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace inna Allah azza wa jalla qabada arwahakum hina sha'a faraddaha hina sha'a Allah shi ya karbi rayukan ku a lokacin da ya ga dama ya dawo muku da rayukan a lokacin da ya ga dama qum ya bilal fa'azin an-nas bi salati ka tashi kai kiran sallah ka sanar da mutane lokacin sallah yayi wannan shi ya nuna cewa in ba a kira sallah ba har rana ta hito sai an kira sallah kaga sai da aka kira sallan kuma sannan aka yi sallah gashi rana ta hito fa kama bilal fa'azana bilal ya tashi yayi kiran sallah fa tawabbu suka yi alwala bayan sun yi alwala ya'ani hinar tafa'ati shamsu lokacin rana ta daga imran bin husayn yace fa lamma staiqaba shakau ilayhi alladhi asabahum qala sahabbai sun shiga damuwa kwarai saboda suna ganin baya ga cewa sun yi laifi sannan kuma sun sa manzon Allah ma yayi laifi tunda shi manzon Allah ba shine ya nemi a huta ba a wannan tafiya su ne suka abinda ya kuma gaya musu inni akhafu an tanamu an salati ina tsoron in kuka ce mu huta yanzu gashi dare ya zo karshe to karshen ta zamu makara ba zamu samu sallah ba suka ce a'a Bilal yace ya dauki lamuni zai ta da su kuma dai ga abu abin da yazo ya faru saboda haka sahabbai hankalinsu ya tashi suna ganin sun yi babban laifi a wajen Allah suka zo suka same shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la bayra irtahilu babu damuwa kar ku damu ku dai ku hau abin hawan ku mu bar nan gurin bayan sun yi alwala وجاء في ذلك كما رواية الإمام مسلم حديث أبو هريرة صبر حديث ودن سكر ويتوجي سنة ديوة أقوي أبو كتادة الأنصاري أقوي إمران بن حسين أقوي أبو هريرة أقوي أنس بن مالك رواية أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يتي ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان كوا يكام أكالا راكو منسى مغروان نغري tunda shedan ya same mu a gurin nan ba za mu yi ibada a nan ba qala fa fa'alna kowa ya tashi sai aka bar gurin imran bin husayn yace farta hala fa sara gair ba'idin aka dai bar gurin da aka yi wannan baccin ba ai nisa ba kuma nazala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka fa da abil wudu yace aka umar abin alwala fa tawabba yayi alwala wa nudiya bi salati fa salla bin nas lokacin aka kira sallah aka yayi wa mutane sallah Imran bin Husayn yace fa lamman fatala min salatihi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya waigo ya gama sallah kala ta yace amma inna Allaha qad atamma salatakum albishirunku yana ga ya masahabbai Allah ya rubuta muku lada cikakkiya na sallar ku kamar kun yi ta ne da asuba me dalili saboda Allah ba zai kawo musulmi da abinda bai yi makansa shi ba laifin da bakai nufin aikata shi ba ba da gangan aka yi hakan ba to bayan ya faɗa musu haka huwa bi rajulin ya juyo ya ce musu Allah ya karɓi ayyukan kuma ya ba ku ladan ku kamar kun yi sallah da asuba yana gama faɗa sai ga wani mutum a gefe yana zaune shi kadai lam yusallima alqaumi shi bai sallan ba shi kadai manzo Allah ya ce lafiya fa kalu suka ce ya rasulullahi inna fulanan lam yusallima ana wani da kake gani bai sallan nan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma mana aka ya fulan an tusalli ma'a alqaumi me ya hana ka kai sallah tare da jama'an kala sai ya ce asabatni janabatun baccin da aka yin nan janaba ta same ni wala ma a kuma gashi muna cikin tafiya babu ruwa kala sai manzo Allah ya ce alayka bis sa'i fa innahu yakfika da kai taimama ai ya itar maka me annabi yake nufi da yayi taimaman zai shiga sallah shi annabi yayi alwala da ruwan shi kuma taimama yayi kuma ya bi shi Allah ya sa mu gane annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi haka sai ya ce fa idza qadarta alal ma'i faktasil kai ta binmu da taimama kana sallah amma lokacin da ka samu ruwa sai kai wanka kaga wannan hadisin sai zama ya karfafa mu hadisin Abu Hurairah da muka karanta da kuma hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda ke cikin Bulughul Maram koda a ce waɗancan hadisan basu wato basu ba su da inganci wannan hadisin kada ya isa ya zama hujja akan cewa mutum yana iya daukar lokaci mai tsawo yana taimama matukar uzuri na tare da shi lokacin da uzurin ya kau sai ya bar taimaman ya koma amfani da ruwa fa tayamma bi sa'idi don haka sai mutumin da jin haka yayi taimama gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asubahi shi ma a wannan lokacin kaga wannan yana tabbatar da cewa annal qudrata ala isti'malil ma'i tabtulu tayammum ibnu hajar ya kawo wannan hadisi don ya baka hujjar cewa da zaran ka samu halin amfani da ruwa to taimama ta baci da zaran ka samu halin amfani da ruwa to taimama ta baci saboda ita taimama musanye ne ga amfani da ruwa matukar ko zaka iya amfani da ruwan to taimaman bata inganta ba sawa'un kana zalika li bur'ihi min al-marad alladhi mana'ahu min istimal al-ma'i aw li wujud al-ma'i aw li qudratihi ala tadfi'at al-ma'i fi al-bard ash-shadid misali abinda malamai suke cewa ka nemi ruwa hatta wajen makwabta ba mai ashana wanda za a dafa ruwan saboda haka sai ka buga taimama ka shiga sahu sai wani ya zo kofar masallaci ga ashanar fa na kawo maka to sallar ka ta baci da kofar masallaci ce ga ashanan an samu a wajen makwabcinmu nan to taimama da kai kake sallan fa taimama ta baci ko kuwa baka da lafiya ne kai taimama kana sallah kana cikin sallan sai ka samu saukin wannan taimama ta baci dole kai alwala kai sallah saboda taimama badal ne yana da kyau mu gane albadalu shine musanye asali amfani da ruwa ne matukar zaka iya amfani da ruwa to musanyen nan bai da tasiri كذوبا حاشية الإمام الدسوقي على الشرح الكبير مجلد النبي شافين قريب دا 40 دا مجموع فتاوى الشيخ الإسلام مجلد النبي شيرين دا شافين 30 دا بير ما لما صنع في اتفاقي أكوان مغانا ما تكر ذاك إيا أمباني دا روا تتمي ما تباتش اتفاقا فالقدرة على استعمال الماء تبطل تيممه ما تكر ذاك إيا أمباني دا روا توينا قاتل تمم دكي وإن كان في الصلاة كودا متن yana cikin sallah ne fa yalzamuhu kaffuha li butlan taharatihi wajibi ne ya kata sallan a daidai wannan lokaci saboda tsarkin da yayi din ya riga ya baci don haka idan ma kai taimama saboda ka nemi ruwan ka rasa hatta a makwabta sai ka zo masallaci kai taimama ka shiga sallah sai wani yake ga ashana magana ta kare karkace ai idan nace zan je in duma ruwan in yi wanka za a gama sallah wannan ba uzuri bane ko idan nace zan duma ruwa gari zai waye wannan ba uzuri bane dole sai ka duma ruwan kai wanka da shi ko da rana za ta fito wannan shine kaidar bayanin sai yana tafi insha Allah nan gaba ka duba at-tamhid littafin ibnu Abdul Barr mujallad 19 shafin 291 da bada'iul fawaid na ibnu al-qayyim al-jawziyya mujallad shafin 28 mu ci gaba wa an abi sa'idin al-khudri an karbo hadisin daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala أبو سعيد الخدري يتي خرج رجلان في سفر وسمتان غدابين سكفت تهيا فحضرت الصلاة سلوكة صلاة وليس معهما ماء باب روى تارد سوء فتيمما صعيدا طيبا سكسا مكسام سكي سكي تيمما فصلى يا سكي صلى ثم وجد الماء بايا سنقم صلى تيقى روى في الوقت سنسا مروى أتكي اللوكة واتو لوكة سكسا مروى لوكة صلى بيوشيبا lokacin wannan sallah bai riga ya wuce ba fa a'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a dai daga cikin su sai ya sake sallar sa da alwalam wa lam yu'id al-akhar dayan kuma shi yake sake sallan yake yin wata alwala ce wacce sallah tunda an riga an yi ta tafi ba dalilin da zai sa ya sake wata sallah wannan ya nuna sun yi jayayya, kowa ya rike fahimtarsa. Sun ma'ata ya Rasulallah, sai gashi sun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa zakara zalika lahu, suka gaya mara haka, fa qala lillazi lam yu'id, wanda bai sake sallan ba, annabi ya ce masa, asabta sunna, ka dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda dama abinda ake cewa, in ka samu ruwa kafin ka gama ibada, in ka riga ka gama ibada, magana ta kare, ibadan ta tafi, ka gama ibada sai ga ruwa, ba za ka sake wannan sallah ba. Tunda dama taimaman albadalu ce, musanye ne ga tsarki na ruwa, Allah ya shar'anta maka ka yi amfani da taimama in ba ruwa, ka yi amfani da taimama ka gama ibada sai ruwa ya zo, taimama ka ta tafi, taimama ka ta inganta sallah ya yi, ba za ka sake wata sallah ba. Shi yasa ya gaya ma mutumin da bai sake sallan ba, ya ce masa ya dace da sunna, wa ajza'atka salatuka, kuma sallar da kai da taimaman nan ta isar maka. Wa qala lil akhar, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma dayan da ya sake alwala ya sake sallah, manzon Allah yace masa lakal ajru marrataini, kana da lada sau biyu, kana da lada sau biyu. Me dalili? Kana nufin yana da ladan wancan sallah da wannan sallah? La, in kai azhar guda biyu baka da ladan azhar biyu, kana da azhar ɗaya ne. Allah ya sa mun gane, azhar ɗaya aka shar'anta, in mutum ya azhar biyu bai da ladan azhar biyu. Mafi wato sauki shine ka samu ladan farilla guda da kuma sunna daya, domin dayan da kake yi ta zama nafila automatically. Da zaran ka yi farilla, in ka sake maimaita wannan farilla, ba ta tsayawa a farilla, nafila ce, ko baka yi niyyata ba, domin ba a farilla guda biyu a lokaci guda. Don haka tunda annabi ya ce masa kana da lada sau biyu, me yake nufi? Yana da ladan ibada da taimama a wancan lokaci, sannan yana da ladan aiki da ijtihadi. Allah ya sa mun gane, ladan aiki da ijtihadi, kokarin fahimtarsa yasa yayi wannan aiki, saboda haka yana da lada akai. Rawahu al-Imam Abu Dawud, ya rawaito hadisin, da kuma An-Nasa'i, al-Imam An-Nasa'i, hadisin yana cikin sahihu Sunan An-Nasa'i, hadisin 338. الإمام النووي أشكل لتاف المجموع كتاب الطهارة باب التيمم مجلد نبي شافعي دريق ده همسن يأي مغانا أكان حديث النن يأتي أفاي حديث عبد الله بن عمر لابار عبد الله بن عمر كيوا أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر عبد الله بن عمر يأتي فيها akwai wurin da ake cema aljurfu a Madina, shine babban kwarin da yake Madina, yana dawowa ya iso wurin sai yayi taimama ya sallar la'asar, summa dakhala al-Madina, ya shigo garin Madina, wa shamsu murtafi'a, rana tana sama bata sauka ba, falam yu'id salata, bai sake wannan sallan ba. Al-Imam an-Nawawi ya kawo wannan hadisin saboda ya karfafa fahimtar sahabbai akai, kamar yadda manzon Allah yake faɗa, abin da dacewa da sunna ita ce in ka yi sallah da taimama, to don ka samu ruwa daga baya ba za ka sake wannan sallar ba, matukar ka riga ka gama sallan kafin a samu ruwa. Inda a ce kana cikin sallah ne aka samu ruwa, sallar ta ɓaci, yana da kyau mu fahimci wannan. Amma in ka gama sallah, sallah ta inganta. Shi sa Abdullah bin Umar kafin ya shigo Madina rana sallar la'asar ba a jinkirta ta, ya sani in ya shiga Madina zai samu ruwa, amma duk da haka tunda farkon lokaci ya riske shi a tafiya, sai ya yi taimama abinsa, ya yi sallah tunda babu ruwa tare da shi. Gashi ya shigo Madina rana tana sama bata faɗi ba, kaga kenan lokacin ma da ya taimama yana da ƙarfafa tunanin in ya shigo Madina zai samu ruwa, amma duk da haka bai jinkirta ba. Don haka ana la'akari ne da farkon lokaci ba ƙarshensa ba, farkon lokaci ya same ka babu ruwa, to idan har ka yi ƙoƙarin samu baka samu ba, kana da damar ka yi taimama a farkon lokaci, ba daidai ba ne ka jinkirta zuwa ƙarshen lokaci, kamar saɓanin abinda za ka taras a littafin fiqihu da dama. Shi ne abinda ya sa al-Imam an-Nawawi ya kawo hadisin Abdullah ibn Umar don ya ƙarfafa abinda annabi ya gaya ma wannan mutumi, asabta sunna, ka dace da sunna, falam yu'id salata. Kuma wannan ita ce fatawar akasarin malamai na sunna akan cewa duk mutumin da lokaci ya shigo masa babu ruwa, yana tare da larurar da za ta sa ya taimama, daidai ne ya ce ma kare jinkirta zuwa ƙarshen lokaci don ta yiwu ka mutu kafin ƙarshen lokacin. Allah ya sa mun gane lokaci ya shigo, kai kokari kai sallah, kai nemi ruwan baka samu ba sai kai taimama. In ka ce bari ka jinkirta zuwa ƙarshen lokaci sai ka mutu kafin nan fa, ka mutu a cikin waɗanda suke jinkirta sallah, waɗanda suke jinkirta sallah baka da uzuri, don ba hujjar da take ka jinkirta wannan sallah zuwa ƙarshen lokaci, babu wannan hujja. Kamata yayi mutum ya gaggauta yin ibada idan lokacin ta yayi. Za mu raba wannan babin kashi biyu, wannan shine kashi na farko, kuma ina ganin in ma da tambaya da mutum zai yi matukar ba ya shafi abinda muka faɗa a yanzu bane, indai akan taimama ne da yayi hakuri, saboda akwai saura wanda muna tamani insha Allah mako mai zuwa za mu ƙarasa babin gaba ɗaya. Idan muka ƙarasa lokacin insha Allah za mu taɓa duk sauran abin da ya rage game da matsaloli na taimama, nan za mu dakata insha Allah. Ko da akwai wani mai tambaya din Mallam Abubakar karo a to bari dai in amsa don ba mamaki ka yi tambayan don wani ji ne. Mun karanta hadisi na Abu Huraira, hadisin Abu Zar al-Ghifari, hadisin Imran bin Husayn, shine bayaninmu na kusan ƙarshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa taimama tana isar musulmi, wa illa majid al-ma'a 10 sinin, a ƙarshe mai yace masa fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha walyumsahu basharatahu, matukar ka samu ruwa to sai ka ji tsoron Allah ka yi amfani da wannan ruwa. Ashe ya nuna cewar taimaman za ka yi ta yi matukar baka samu ruwa ba, da zaran ka samu ruwa to dole sai ka yi wannan wankan janabar, wannan wanka taimaman ba ta dauke shi ba. Gaskiya kuma wannan tambaya tana da muhimmanci, domin mutane da yawa suna kuskure akan haka, da yawa suna daukan in mutum ya yi taimama shi kenan wanka ya sauka daga kanshi, alhali ba haka bane. Wannan wanka matukar an samu ruwa dole sai an yi, shine abinda hadisin ya karantar da mu, da kuma hadisin Imran bin Husayn, tafiyar da manzon Allah yayi da aka samu wani mutum wanda bai yi sallah tare da sahabbai ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yayi taimama. Fa idza qadarta ala al-ma'i faghtasil, lokacin da ka samu iko akan ruwa sai kai wanka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماءنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.